yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum mai saurari. Barkamu da murjin yau Lahadi 25 ga watan Yuli na shekarar 2020. Aisha Mu'adu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin daga nan birnin Washington DC. To kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga muhimman kanin labarai.
Prime Minister Britain Boris Johnson ya ce gwamnatinsa ta kasa gane yanayin cutar COVID-19 a tsawon lokacin da ta yi tana yaduwa a kasar. Kasar India ta kara tsaurin sharuɗin yin cinikayya da makwabtanta, matakin da ake ganin ta dauka ne kan China. Manzon Amurka na musamman na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan ya ce a baya-bayan nan tashe-tashen hankula sun yi yawa a kasar, amma abin bai shafar sojojin gawayya.
Kanin labaran kenan aka saurara. To bayan an sha labaran duniya, za a ji ta bakin shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya game da makomar jam'iyyar a zaben gama gari na shekara ta 2023.
Sannan duka riga malam masallaci ne, duk wanda ya ma maganan cewa akwai zama da aka yi ma aka yi tunani inda shugaban jam'iyyar zai fito yanzu mai shi ya ma a ƙarya kuma ba maganan gaskiya ba ne fa matsayin jam'iyyar APC ba na a yanzu.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wasu cibiyoyi da za su taimaka wajen yaki da matsalar tsaro. Ko me al'umma ke cewa game da waɗannan cibiyoyi?
Ba su samun lambobin nan da ya kamata su samu. Ko kuma wani lokaci idan an kira ko da za su zo ba sai an gama abin da za a yi, an gama bannar da za a yi.
Sannan muna ɗauke da rahoto kan yadda tsuntsayen bowa ke sanya barazana ga samar da abinci a yankin Sokoto a Najeriya. Kana muna tafa da shirin A Dawo Lafiya wanda Baba Yakubu Maki ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta email. Amma kafin nan, bari mu fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Prime Minister Britain Boris Johnson a wata hira da gidan talabijin na BBC ya yi da shi jiya Juma'a ya ce a tsawon makonni da kuma watannin barkewar annobar corona a kasar, gwamnatinsa ta kasa gane yanayin wannan cutar. A tabakinsa, mai yiwuwa abu guda da bamu yi la'akari da shi ba shine yawan yaduwa da cutar ta rika yi salin alin daga wannan mutum zuwa wancan. Akwai abubuwan da ya kamata a ce mun fahimta game da yadda za a iya dakile wannan cutar a matakin farko, a cewar Johnson wanda ya warke daga cutar ta COVID-19. Ya kara da cewa wataƙila akwai wasu abubuwan da ba mu yi daidai ba. Burtaniya na da masu ɗauke da cutar kusan 300,000 a cewar jami'ar Johns Hopkins, kuma waɗanda cutar ta kashe a ƙasar sun kai kusan 46,000. Kasar India ta kara tsaurin sharuɗin yin cinikayya da makwabtanta, matakin da ake ganin ta ɗauka ne kan China, yayin da ta kaddamar da manyan ƙasashe biyu na Asiya ke yi a kan iyakokinsu na wajejen tsaunukan Himalaya ta sukurkuta dangantakarsu irin yadda bai taɓa faruwa ba cikin gomman shekaru. A sabon ƙa'idojin da ta shimfiɗa a wannan satin, India ta ce duk wani kamfani daga makwabciyar ƙasa muddin yana neman kwangila daga gwamnatin India, to sai ya samu takardar izini ta fannin tsaro da kuma siyasa daga ma'aikatar harkokin cikin gidan India. Gwamnatin India ta ce dalilin hakan shine inganta tsaron India ta waje da kuma ta ciki. A yanda ba a ambaci kasar China ba a sabbin ka'idojin, labudda sabbin matakan za su yi matukar shafar kamfanonin China da ke neman manyan kwangiloli a India, a cewar kwararru a fannin cinikayya. Manzon Amurka na musamman na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan ya ce a baya-bayan nan tashe-tashen hankula sun yi yawa a wannan kasar da yaki ya daidaita. To amma yawan waɗanda abin ya rutsa da su a ɓangaren jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan da ke fafatawa da 'yan Taliban ya gaza na shekara ta 2019 da kashi 35 zuwa 40 cikin 100. Zalmi Khalilzad, mai wakiltar Amurka na musamman kan batun sasantawa a Afghanistan, ya kuma lura cewa babu wani sojan Amurka ko na rundunar gamayya da Taliban ta kashe tun bayan da Amurka ta rattafa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan tawayen Taliban a watan Fabrairu don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru kusan 19 ana yi a Afghanistan, wanda shine yakin da Amurka ta fi dadewa tana yi. Khalilzad, wanda ya wakilci Amurka har aka cima yarjejeniyar, ya yi wannan bayanin ne a wani taro a birnin Washington ta yanar gizo wanda cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta Amurka ta shirya.
To kafin Ibrahim ya sace karanto mana sauran labaran, za mu duba rahoton mu na farko. Baya ga raɗaɗi da ke kai kawo game da makomar jam'iyyar APC a zaben gama gari na shekara ta 2023, inda ake hasashen cewa jam'iyyar za ta fitar da shugaban jam'iyyar daga Arewa maso gabas, wanda hakan zai baiwa jigo a jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu damar zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar. Dan sanin gaskiyar zancen, abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya tambayi shugaban jam'iyyar na Riko kuma gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabu ne da kuma abin da yake cewa.
Ba gaskiya a ciki wannan duka riga malam masallaci ne, duk wanda ya ma maganan cewa akwai zama da aka yi ma aka yi tunani inda shugaban jam'iyya zai fito yanzu mai shiya ma a ƙarya, kuma ba maganan gaskiya bane ba matsayin jam'iyyar APC bane a yanzu.
To maganar da ake da shi na jam'iyyance maganar zonin, ku za ku martaba wannan ko ku babu maganar wannan a cikin tsarin ku?
Kwata-kwata ma ba a yi ba, yanzu ne ma aka so mutuntuba na shugabannin manya-manyan shugabanni da suke cikin wannan jam'iyya. Ba a zo maganan ma a ina ne za a dauki shugaban jam'iyya ba, ba a zo magana a zauna a yi zonin ba, sai lokacin da aka yi magana aka zauna aka yi zonin, a nan kuma za mu sanar da ku, za mu sanar da 'yan Najeriya abin da ake ciki.
Kana nufin ka ce kenan al'ummar Najeriya su sa ido ba za su ga wani dan takara na shugaban kasa daga kudancin Najeriya ba, daga arewaci zai fito kake nufi kenan?
Nace maka duk yanzu ba riga malam masallaci ne duk wanda ya ma maganan takara a yanzu. Mu abinda muke yi yanzu muna so jam'iyyar mu dukkan abin da ya addabi jam'iyyar nan mu tabbatar cewa an sha kansa jam'iyyar nan tana nan daram kamar yadda take, kuma insha Allah za ta ci zaɓe 2023.
To al'umma da dama suna tunanin cewar kaman ka karkata a wani bangare tunda an ganka a jihar Lagos, kuma ana da zargin ko tunanin cewar ka zauna ka gana da Tinubu da tunanin shine dan takarar ku a 2023. Menene gaskiyar wannan magana?
Ai kada ka manta Tinubu jigo ne a jam'iyyar APC, BC akan dai jigo ne a jam'iyyar APC. Dukkan abin da za a yi kuma dole ne a hada da su in ya zo maganin shawarwari, domin su ma 'ya'yan jam'iyya ne. Amma maganan wani dan takara ko kuma ga inda dan takara yake, kada ka manta yanzu muna shekara na farko a wadi na biyu na shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda kuma akwai shekaru uku da rai da lafiya insha Allah. Duk abin da zai karkatar da tunaninmu kan maganan takara a yanzu bai mata su ba.
Menene gaskiya da irin ikirarin da jam'iyyar ta PDP take yi cewar gazawar ku ne yasa 'yan Najeriya suka fara hankoro da maganar shekara ta 2023 tun ba a gama shekarar farko ba?
Kai kana maganan jam'iyyar PDP, dan Najeriya ba zai manta da la'anin da jam'iyyar PDP ta yi wa Najeriya ba, domin idan baka manta ba, idan kuma masu sauraro za su iya tunawa, lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya hau, jihohi da kananan hukumomi aksari a Najeriya ba sa ma iya biyan albashi, sai da ma aka agaza musu daga gwamnatin tarayya na wata da watanni, sannan suka fara iya biyan ma albashi. Kabar ma sauran harkoki na tattalin arziki da more rayuwa na yau da kullum, kabar ma maganan wannan. To saboda haka dukkan maganan da wani mutum zai faɗa za a iya saurare shi, amma ba wai maganan ɗan jam'iyyar PDP ba da yake shekara 16, ko maganan tsaro da kake yi din, maganan tsaro abu ne ba na kwana ɗaya ba, abu ne da yake tafarfarewa a ƙarƙashin kulawan wasu. Sun ki su kula, su gyara, su nema sojojin mu kayan aiki, su tabbatar cewar an samu gurgudo ci gaba a ƙasa, yadda ma mutane ba za su karkata wajen maganan ta'addanci ba. Wannan su ne abin da ya dunkule ya kawo rashin tsaro a Najeriya, wanda har yanzu tunan ake fama da shi. To saboda haka kar ma mu koma baya muna tunani ko kuma muna maganan abin da jam'iyyar PDP ta yi, domin in abin da jam'iyyar PDP ta yi ne talakan Najeriya, ba zai yi sha'awan jam'iyyar PDP ba, domin ba abin da suka tabuta a Najeriya da za a yi tunanin cewar jam'iyyar PDP ta zo da wani sabon bayani da mutanen Najeriya za su saurare su.
Yusuf Aliyu Harande kenan a tattaunawar da Alhaji Mai Malabu, shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim dauke da karin labaran duniya.
To Aisha, wani alkali a Amurka ya ba da rashin gaskiya ga jihar Oregon ta yammacin Amurka, wadda ta nemi ta taka birki ma jami'an tsaron gwamnatin tarayya. kan irin matakan da suke daukawa game da zanga-zangar da ake yi kullum yomin a Portland wadda aka sari kan rikide ta zama ta tashin hankali. Alƙalin gunduma na Amurka Michael Mossman je Juma'a ya zartar da hukunci cewa jihar ba ta da hurumin shigar da ƙara a madadin masu zanga-zangar. A ƙarar da ta shigar, jihar na neman a takaita matakan da jami'an tsaron ke daukawa yayin da suke kama mutane musamman idan ba aikata wani abu tartibi ba. Ƙarar da Attorney General din jihar Oregon Allen Rosenblum ta shigar da zargin jami'an tsaron na gwamnatin tarayya da kama masu zanga-zangar ba tare da tartibin laifi ba, kuma ta wajen amfani da ƙarfin da ya wuce misali. A halin da ake ciki kuma, jiya Juma'a wata ƙungiyar lauyoyi ta maka gwamnatin Amurka a kotu don hada mayar da wasu yara ƙasashensu na asali da gwamnatin ke shirin yi bayan da ta tsare su a wani otel. Ƙungiyar na nuni da matsalar cutar corona. Masu otel ɗin na Hampton Inn Suite da ke McAllen, jihar Texas, sun faɗi da daren jiya Juma'a cewa sun kawo ƙarshen bayar da ɗakuna don tsare yara. Hukumar shigi da fici da harkokin kwastam ta Amurka ICE a taƙaice ita ma ta tabbatar cewa an kwashi dukkan yara daga otel ɗin kwanaki biyu bayan da jaridar Associated Press ta bayar da rahoton cewa otel ɗin na ɗaya daga cikin otel uku da aka yi ta amfani da su har sau 200 wajen tsare yara. To amma hukumar ta ICE ta ki ansa tambayoyi kan inda aka kai yaran, tana nuni da dalilai na tsaro. Dambun masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a birnin Khabarovsk na kasar Rasha a yau din nan Asabar saboda fusata da suka yi da kama gwamnan yankin mai farin jini aka kuma maye gurbinsa da wani na hannun damar gwamnatin Rasha wanda bai ma taba zama yankin ba. Masu zanga-zangar sun yi ta daga kwalaye masu dauke da sakonnin da ke cewa a sako mana Sergey Furgal gwamnan jama'a, a yayin da zanga-zangar a birnin da ake kira Gabas Mai Nisa wanda ke daura da kan iyakar kasar China mai tazarar kilomita 6,100 gabas da Moscow babban birnin kasar ta Rasha ke kara tsanani. Yan jarida a birnin Nakobors wanda ke nesa sosai da birnin Moscow sun ce gangamin na yau Asabar shine mafi girma tun bayan da aka fara zanga-zangar a wannan wata. Jami'an tsaron gwamnatin tarayya ne suka kama gwamnan a farkon wannan watan kan zargin kisa a karo da dama a shekara ta 2004 da 2005. An kai shi Moscow inda zai kasance a kurkuku na tsawon watanni biyu kafin a fara shari'ar. Furgal, wanda ɗan jam'iyyar Damokrat ne mai sassaucin kishin ƙasa, ya musanta wannan zargin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ganin yadda matsalar tsaro ke ƙara ƙaruwa a wasu yankunan Najeriya yasa gwamnati fito da sabbin hanyoyi na zamani don shawo kan wannan matsala musamman ma a arewa. Gareka Isa Lawal Ikara.
Cibiyoyin tattara bayanan gaggawa don magance matsalar tsaro dai na cikin tsare-tsaren da gwamnati ke ganin za su taimaka wajen dakile matsalar tsaro a fadin Najeriya baki daya. Ministan sadarwa da tattalin arziki na zamani Dr. Isa Alfantamu dai shine ya kaddamar da waɗannan cibiyoyi a wasu jihohin Najeriya baki daya. A cikin jihohin kuma har da jihar Kaduna da gwamnatin jihar ta ce a gaskiya irin wannan cibiya za ta taimaka matuka. Inji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan.
Na farko za su sake fadada dama ko kuma kafa wadda ‘yan kasa suke da ita na isar da bayanai na gaggawa ga jami'an tsaro da kuma gwamnati. Har wa yau kuma lamba wanda za a yi amfani da ita za ta kasance lamba ce gajeruwar lamba guda uku saɓanin na wayar salula wadda ta kai 11. To kaga mutane suna iya hadace lambar wayar da zaran sun ga wani abu kaga za su ankara da jami'an tsaro ko kuma gwamnati. Batun tsaro mutane sai sun shiga an gwama da su daga lokacin da ka bugu in ba maganan tsaro za ka yi ba za a katse maka hanzari.
Shi wannan sabon tsari akwai haɗin gwiwa ne da gwamnatin jiha tunda gwamnatin tarayya ce ta kaddamar koko su za su yi abin suka yi dai su rinka ba ku bayani.
Maganan tsaro ai ta shafi kowa da kowa. In ba ka manta ba satina ta gabata shi minista Dr. Ali Fantani ai ya zo Kaduna wannan abu shi ke kuma a Kaduna take. To ka ga akwai cudelin cude ka akwai abubuwa na hadaka wadda za mu dinga yin aiki tare da su. Wannan abun ya mana daɗi wannan abun mu zamu kusance su domin mai duk abin da zamu iya mu hada hannu domin a tabbatar da an inganta harkar tsaro a duk fadin jihar Kaduna.
Masana harkar tsaro dai ina ganin akwai bukatar gwamnati ta dauki wasu matakai tukuna kafin a ce ta kaddamar da irin wannan cibiyoyi. Manjoyi Hayashin Komaritaya na cikin masanan da ke da irin wannan tunani.
Irin yanayin da muke ciki a Najeriya inda har a ce komai a daidai yake, abin zai matukar tasiri, matukar zai taimaka domin kusan ko karamin yaro ya san wannan lamba zai iya danna ta ya kira kuma ya bayani in ba neman dauki ne ya faɗa. To amma babban matsala da kuma irin abin da za a iya cin karo da shi mafi yawan lokuta shine, na daya mafi yawan kafanonin sadarwa waɗansu lokuta ana samun tangardan shigan waya kai ta nema ba ta tafi ba. Na biyu kasancewar kuma yanda yanayin jami'an tsaron nan namu suke, za ta yi ka kira wayan ma ta shiga amma a rasa wanda zai baka kula a kanta. Ko kuma na uku ya kasance ma an baka kulan amma kuma kayan aikin da za a zo a cimma a inda kake a kawo ma doki sai shi ma ya zama cikas. To wannan sai daga cikin irin kalubalen da ya kamata a ce duk an yi gyara a kai sannan sai a samar da irin waɗannan hanyoyi na zamani. Don kusan kullum ita Najeriya tana kokarin ta kwakwaro irin su ƙasashe ne akan abubuwan da suka yi na cigaba amma ba ta kokari ta samar da irin abubuwan da ya kamata ta samar.
To ko me ra'ayoyin al'ummar jihar Kaduna game da wannan sabuwar cibiyar tattara bayanan gaggawa don dakile matsalar tsaro?
Farko dai suna da Saminu Abubakar Alfante ka market. Gaskiya wannan abun tatsuniya ne cewa in aga abu a kira jami'an tsaro wannan raba number bai da wani amfani saboda kaddara mu muna bariki to su mutanen gauye fa. Ko a barikin ma in ka kira wayar ba wanda yake zuwa.
Sunana Alhassan Kabir Rahman Malima Karfi Local Government. Gaskiya ba zai yi ba sakamakon tunda sun taraba nambobi ba a samu kuma mutanen kawai su da suke kawai ta yaya za su samu tsaro ba su samun nambobin da ya kamata su samu. Ko kuma wani lokacin idan an kira ko da za su zo ba sai an gama abin da za a yi, an gama bannar da za a yi.
Assalamu alaikum, sunana Usman Abubakar. Ban samu labarin cewa an sanar da wata lamba cewa in an samu matsala za a kira kai tsaye ba.
Sunana Hauwal Sana Bal da kaci. To gaskiya yanayin Najeriya duk shaci faɗi ne. To wannan dai alƙawari da suka yi gaskiya da kamar wuya.
Jihar Kaduna dai yana cikin jerin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro. Amma gwamnati ta sha nana ta bukatar ganin al'umma su ma sun ba da irin nasu gudunmawa wajen tabbatar da an dakile dukkanin damuwa. Kuma irin waɗannan cibiyoyi da za su ba da dama ga al'umma don kira su bayyana halin da suke ciki na tsaro na cikin irin guraren da gwamnatin jihar Kaduna ke ganin za su taimaka. Isa Lol Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
An gaida Isa Lol Ikara. A daidai lokacin da manoma ke dafta cin amfanin nomansu a wasu sassa na Najeriya, sai gashi manoman yankin Sokoto sun soma kokawa akan barazanar tsuntsayen buwa suka soma yi musu abinda ka iya kawo cikas ga amfanin gona da ake tunanin samu. Ga Muhammad Nasiru Sokoto da rahoton.
Barazanar da tsuntsaye masu jan baki suka soma yi wa manoma a yankin Sokoto yana zaman tamkar murna ta koma ciki ga alamun da aka gani na samun kakar abinci mai kyau a wannan shekara. Yanzu dai manoma ba su da zabi illa yin amfani da dabarun nan ta gargajiya ta kore tsuntsaye, tamkar yadda wannan matashi a yankin Dangishuni ya yi sammako a gonarsa yana yi.
Sunana Faruku, gaskiya ina kore tsuntsuna dan saboda yana mana kwanna da ya ga haci ya kama mana kwanna dan ka bashi ka baka to ka kora ba shi ya towa gaskiya yana cin albarka a gangan don an yi tsaron nan yana kama yana cin yawa dan san ka wu da nan san ka kwanta ga gona Allah ya banda da su ma ba karama ku wannan da su ma gaskiya an dai ka dan kora suna dan ragewa bisa ga yadda suka towa da ne.
Wani manomi Sambo Abubakar ya ce tsuntsayen yanzu haka suna addabar dukan gonakin da abincin da aka noma ya fara kosawa.
Addabar da suka yi mana da zarar gero ya yadda kai to zaka ga sun hidubu sun taho ga gona sun sabka suna shanye wannan zangar ne dan abin da ya fito da suna kwalkwale shi su sanya ta zama soyayya.
Shugaban kungiyar manoma ta Najeriya da shin jihar Sokoto Murtala Gagaru Minannata ya ce yanzu haka kashi 2-3 na kananan hukumomin da ke jihar Sokoto suna fama da wannan matsalar.
Muna son mu ji halin da sauran kananan hukumomi suke ciki domin mu hada rahoton mu gaba ɗaya mu aika mu ma'aikatar gona ta jiha da ta tarayya domin su duba mataki wanda za a taimaka manoman mu saboda wannan tsuntsun da ya addai mutane.
Na tuntubi jami'an ma'aikatar gona ta tarayya mai kula da feshin maganin kashe kwari da tsuntsaye ya umakeri kagara kan wannan batun duk da yake ba a wuce wata daya ba na kammala feshin maganin kashe tsuntsaye a yankin na Sokoto.
Amma bayan mun gama aiki saboda tsuntsayen zuwa suke so sun san lokacin da amfanin gona za su yi shi yasa kaga sun san lokacin za su zo. So bayan mun wuce muna zambar muna aiki an gama yanzu da wata ɗaya da wani abu. So mun fara samun koke tsuntsaye sun dawo. Kuma tsuntsayen ga suna zuwa daga Niger, suna zuwa daga Benin. So a kebi da muka je muka yo survey mun samu tsuntsaye sosai suna shigowa su zo su yi mun banna su koma can Benin. So ka san harkan ƙasa da ƙasa. Dole sai an samu izinin shugabanni kafin mu shiga can wajen. Sokoto nan inda muke samun problem daga Niger suke shigowa. Amma locally mun samu mun rubuta report. Na rubuta report ina nan na faɗa ma can shugabannin mu a Abuja. Wanda suke nomi na damina. Insha Allah shinkafa da nan da zai yi nan da wata ɗaya zuwa wata biyu. Insha Allah za mu zo August September. Zamu zo furagami za su sake dawowa ta yi feshin damina.
A watan Yunin wannan shekara ne gwamnatin tarayya ta kaddamar da aikin feshin maganin kashe tsuntsaye da kuma kwari a jihohi 12 waɗanda ke makautaka da ƙasar nan inda ta nan ne tsuntsayen suke shigowa a Najeriya. Sai dai kuma sake samu wannan matsalar kan iya mayar da hannu a gogo baya ga cigaban da ake ganin an fara samu a fannin noma wanda gwamnatoci ke ikirarin cewa suna ba shi kulawa ta musamman. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Takaida Muhammad Nasir Sokoto. Isararo wannan shirin na zuwa maka ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mutu VOA Africa mita ta 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. To yanzu sai shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba ya fu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Ai yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba ne da hira da shugaban hukumar kiyaye hatsari ta kasashiyar jihar Ogun ko Commander Ahmed Umar wanda ya fara mana bayanai masu gamsarwa akan yadda hukumar sa take shan gwagwarmaya da direbobi akan hanya. Kamar yadda muka alƙawarinta muku a makon da ya gabata za mu tashi ne daga wannan batu wanda yake yi cewa
watan hanyar motoci daga arewaci da kudanci
yawa mahada ta zama mahada to kaga mutane masu zuwa da irin aƙidu daban-daban da matsaloli daban-daban wani kila ya taso da Maiduguri zai je Lagos ta nan zai bi da sauran su so kaga irin kilan mota ta yi a daukai matsalolin da kila ya daya nusu yana cewa a bari ya lallaba da ya isa Lagos ya gyara su so mutane da zan zo da matsaloli iri daban-daban saboda kan nan ne dai a takeice an kafi samun matsala sannan bayan wannan kuma ana ta gyare-gyaren hanyar nan inda aka sa diversion saboda su construction company masu gida masu yin hanyar su sa diversion ga inda za a bi to mutane a danyi hakuri a bi a hankali wurin da an kace a bi aka sa wannan diversion din sai a ga yanki ana tai gogoriyu zai samu a wuce to wannan yana kawo turmutsi har yanzu ana samun hanya ta zo ta cushe to yana ba mu matsaloli sosai wajen gudanar da aikin mu wani lokaci ma saboda ruwa saboda ake yi inda aka dan gugurje saboda gyaran hanya sai a ga ja wadansu motoci sun zo kilan talabiya ta kwashe su sun zo sun fadi ko kuma wani kilan ya zo da gudu da sauran su sai zo ya rafki so wannan da su ne suke dan ba mu matsaloli ban yiwuwanci a wannan jaha din
wadannan irin matakai kuka dauka ko kuma kuka dauka don rage haɗurran ababen hawa a nan jihar Ogun
to akwai matakai da dama kan da muka dauka na farko shi ne fadakarwa kamar wannan da muke da kai yanzu saboda na san ba da dance muka hayyan nan da zama mahada ce inda mutane suke biyuwa su je zuwa Lagos su soro su na san akwai mutane mu da yawa wanda suke a arewa wanda suke suna jin Hausa so kaga muna amfani da wannan media wala fadakar da su cewa to bayi a hankali shi tuki abu ne wanda ke bukatar natsuwa da kuma hakuri so har muna amfani da dai kafafen yada labarai muna fadakar da mutane muna zaburar da su akan cewa ayi hakuri ayi tuki cikin natsuwa to bayan wannan kuma muna bi mazauna inda muka san su drivers misali suna taruwa kuma muna dan fadakar da su lokaci domin a dan lura da su cewa muhimmancin dai shi hakurin nan da kuma ayi tuki cikin natsuwa a kuma kula da abun hawa shi ba in yana bukatar wani dan gyara kada a ce ai manage koko a bari a isa gori kaza a da ya nemi ya nuna alama yana bukatun gyara sai kokari a gyara muna dai fadakar da su dai a takeici bayan wannan kuma gaskiya muna bi da abinda muke cewa enforcement wato kama irin ne a kama mutane wanda suke masu laifi bayan ka fadakar da mutum cewa yayi kaza kadi yayi kaza da sauran su to ai kuma ya kamata ka dan biyo da ni da ladar tasuwa to wanda muna biwa da wannan ladar tasuwa din you know a dan kama mutane a wasu tara su je su biya wannan tara kuma ana yin ta ne don mutum ya ji radadin wannan kudin da za a sa ya biya haraji cikin asusun gwamnati don kai jiya karin irin wannan gobe
da kuma shawukan wadanda ke da tsaurin kai kenan
yawa da kuma shawukan wanda suke da tsaurin kai su ma duk muna mu wannan enforcement din duk muna yi
shin matakan kare haddonan da wannan hukumar take doka don rage wannan hadari a jihar Ogun suna tasiri
eh gaskiya suna tasiri kwarai da gaske suna tasiri don muna ganin ragon al'amarin kwarai da gaske a duk lokacin da muka fita muka yi fadakarwa ko da irin wanda muke yi ko na gangami ko na fita mazauna su ko kuma irin wannan amfani da kafafen yada labaran muna ganin canji gaskiya sosai dai ka san shi mutum da yake ajizi ne ya kamanci so shi yasa lokaci muka dan yi fadakarwan ta hanyar kafafen yada labari irin naku da kuma bi a fadakar da su mazauna su da kuma shi ainihin enforcement din so it's a continuous process ba wai bari ake ba dan ai kawai yanzu kenan ana is continuous ya ana
wajen wannan fadakarwa da kuke yi kuna amfani da yarurruka da yawa musamman nan kasar Yarbawa ce kuna amfani da yaren Yarbawa wajen fadakar da su direbobi da fasinjoji waɗanda suke Yarbawa ne da harshen Yarbanci
kwarai muna yi muna fadakarwa da yare daban-daban da yake nan kaga mai garin Yarbawa ne akwai Yarbawa da suke zuwa suna yin programs a gidajen radio da television ma sannan ni ma nakan je in yi na turanci kuma kaga gashi ina na Hausa yanzu so muna yin yare daban-daban har Ibo ma akwai wanda muke da Ibo wanda yake shi Ibo ne kuma akan bada waɗansu topics haka nan wanda suke relevant a lokacin da ake bukata su yi gaji a yi a cikin yare daban-daban.
Akwai wani haɗin gwiwa da hukumar Road Safety ke yi da sauran hukumomi masu aikin kiyayewa da kare haɗura kamar 'yan sanda, civil defense da sauransu a jihar nan don kare rayukan jama'a.
Eh kwarai da gaske shi dama aikin kiyaye hatsari ai kusan na kowa da kowa ne to balle nan a Ogun State su jami'an security da bayan tsaro dukkan su haɗe yake wuri guda su muna da abin da ake cewa synergy muna taimakekeniya ga juna eh haɗin kai muna da wannan kwarai da gaske nan yana da kyau kwarai da gaske su periodically wani lokaci idan za mu hita enforcement lokaci idan za mu hita irin wannan enforcement din really mukan hada da yan sanda mukan hada da sojoji da civil defense duk mukan hada wani lokaci mu ɗebe sojojin da yan sanda mu je tare wani lokaci mu ɗebe sojoji da yan civil defense ko yan sanda da yan civil defense ko kuma mu je da yan sanda kai ko da sojoji kai ko duk mukan da dan jijiya amma mukan da amfani da akwai wannan sanaji kwarai da gaske
to bayan haɗin gwiwar da kuke yi da jami'an tsaro wajen tabbatar da an kare haɗura shin ko akwai wata tattaunawa da hukumar kuke yi da sauran masu ruwa da tsaki kamar direbobi masu motoci kamfanonin insura da masu sauran jama'a don nemo hanya ɗaya mafita ko kuma bai ɗaya don ganin cewa an rage yawan haɗura a wannan jiha ta Ogun da kuma Najeriya baki ɗaya
to madalla daga wannan tambayar ce za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu ko komanda Ahmed Umar shugaban hukumar kiyaye hatsari ta kasa shiyar jihar Ogun da ma wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
wannan ne kuma ya kai mu ga labarai a takaice
Prime Minister Britain Boris Johnson a wata hira da gidan talabijin na BBC da shi jiya juma'a ya ce a tsawon makonni da kowatannin barkewar annobar corona a kasar gwamnatinsa ta kasa gane yanayin wannan cutar
masauraro duka abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci sai kuma can da dare salin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 agogon Ghana ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin za kuma a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim Fa'ilu Sijarba da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya hada mana shirin gaba daya da ma injiniyan mu na yau ni Aisha Mu'azzam ke cewa ku kasance lafiya ma assalamu